Direct.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru Mishana ce tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji yadda wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawarar sulhu da ƴan Boko Haram.
Wannan shawara ta yi daidai saboda in ka la'akari da cewa Majalisar Dinkin Duniya tana da masaniya kuma ta san ta shiga irin waɗannan fitini-fitini ko ta ina a duniya.
Za kuma ku ji sabon tsarin biyan kuɗin lantarki da za a fara amfani da shi a Najeriya. Muna kuma tafi da rahoto na musamman kan halin da tattalin arziki ya shiga yayin annobar coronavirus. Daga bisani za ku ji labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da launin fata ke ƙara ta'azzara a Amurka, da daren jiya Laraba, mataimakin shugaban kasar Mike Pence ya shaida wa 'yan kasar cewa ba ku da tsaro ƙarƙashin jagorancin Joe Biden. Ya caccaki ɗan takarar jam'iyyar Democrat mai ra'ayi irin na masu buƙatar rage kuɗaɗen 'yan sanda. Joe Biden ya ce tsarin Amurka kansa na nuna wariyar launin fata ne, a cewar Mike Pence lokacin da yake jawabinsa a babban taron jam'iyyar Republican a dare na uku. Ya ƙara da cewar Biden ya ce 'yan sandan Amurka na nuna wa tsararru bambanci a fakaice, kuma aka tambaye shi ko zai goyi bayan rage kuɗaɗen 'yan sanda, sai ya ce lallai ba shakka zai yi. Pence ya amince da tsayawa takara tare da Donald Trump karo na biyu a zaben da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba. Wata kotu a ƙasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar yin afuwa ba a nan gaba ga wani bature mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsi wanda ya hallaka wasu masallata 51 a masallatai biyu a shekarar da ta gabata. Ɗan ƙasar Australian Brenton Tarrant bai yi magana a lokacin da alƙalin wata kotu Cameron Manda ya gabatar da hukunci a yau ba bayan kwashe kwanaki 4 ana shari'ar. Wannan shine karon farko da aka taɓa zartar da hukuncin kisa ba tare da yiwuwar gafara ba a ƙasar ta New Zealand. Alƙali Manda ya misalta aika-aikar da Tarrant ya yi a matsayin abin da ya saba wa hankali, ya kuma kira matashin mai shekaru 29 mai tsananin son kai. Ya ƙara da cewar baka nuna tausayi ga waɗanda ka cutar ko misƙala zarratin. Ma'aikatar shari'ar Amurka a jiya Laraba ta sanar da cewar za ta gudanar da bincike akan harbin wani baƙin fata da aka yi a garin Kenosha a jihar Wisconsin. An dai harbi Jacob Blake ne a ranar Lahadi, wanda ya sanadiyar barin shi da rabin jikinsa baya aiki, inda ya samu rauni a cikin jikinsa. Ma'aikatar shari'ar ta tabbatar da cewar hukumomin binciken manyan laifuffuka ta FBI tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro na jihar Wisconsin za su gudanar da binciken. A cewar rahoton, an kira ofishin 'yan sanda na garin Kenosha don kawo agaji bayan wata mata ta kira tana cewa saurayinta ya zo, alhalin kuma an hana shi zuwa wurinta. A daidai lokacin da aka shirya gudanar da wasanni na ƙasa na ƙwallon kwando, basketball a turanci, na ƙungiyar Milwaukee, 'yan wasan sun ki aminta da buga wasa da zummar jawo hankalin mahukunta da jami'an tsaro kan buƙatar ɗaukar matakai akan cin zarafin baƙaƙen fata da ake yi a Amurka. Wannan matakin ya samu karɓuwa na ƙin shiga gasar a duk faɗin ƙasar. Haka zalika, an shirya wani babban wasa na ƙungiyar ta NBA wanda aka dakatar da shi. Duk ƙungiyoyin na maza da mata, haka da 'yan ƙwallon ƙafa, duk sun shiga cikin wannan fafutukar, inda suke nuna rashin adalcin da ake yi wa 'yan wasa. Haka ita ma 'yar wasar tennis Naomi Osaka ta tabbatar da cewar ba za ta buga wasanta ba wanda za a yi a yau Alhamis na zagayen kusa da ƙarshe.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotannin namu. Tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya ta gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar gwamnati dake Abuja, inda ta bashi shawarar yin sulhu da 'yan Boko Haram domin gaggauta kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da shekaru 10 ana tafkawa. Daga Abuja ga Umar Faruku Musa da ƙarin bayani.
Tawagar wakilan Majalisar Dinkin Duniya da ke Abuja karkashin jagorancin Mr. Edward Kallon sun gana da shugaba Muhammadu Buhari, inda suka ba da shawarar cewa lokaci yayi da gwamnatin ta yi nazari da tunanin yin sulhu da 'yan kungiyar Boko Haram da sauran 'yan ta'adda waɗanda ke hana zaman lafiya a cikin Najeriya. Wannan bayani na Edward Kallon, wanda ya jagoranci tawagar 'yan Majalisar Dinkin Duniya da ke aiki a Abuja da waɗansu sassa na Afirka ta Yamma, sun nuna muhimmancin yin wannan sulhu ne idan aka yi la'akari da irin wahalolin da ake fuskanta na maganar 'yan gudun hijira da kuma kasa ciye cinye a yakin da aka yi shekara sama da 10 ana tafkawa a yankin arewa maso gabacin Najeriya kafin ya fansama ya isa arewa maso yammacin Najeriya da tsakiyarta. Na yi fira da tsohon ministan watsa labarai a Najeriya Alhaji Ibrahim Dasu na Kande domin in ji ko wannan shawara za ta iya tasiri ganin irin lalurorin da ƙasar Najeriya ke fuskanta da kuma matsayin da shugaba Buhari ya nuna cewa yana da imanin sojojin kasar za su gamawa da wannan yaki, inda yake cewa
wannan shawara ta yi daidai saboda in ka la'akari da cewa Majalisar Dinkin Duniya tana da masaniya kuma ta san ta shiga irin wayannan fitinu-fitinu ko ta ina a duniya, inda ta saba ki wajen sulhunta irin wayannan fitinu-fitinu.
Gani shugaba Buhari yake da jajircewa akan cewa sojojin sa ƙwararru ne, sun share wurare daban-daban na duniya. Kana ganin za a ba bori kai hau tun da ya sha faɗa cewa 'yan kungiyar Boko Haram kamar rubabbun sojoji ne 'yan ta'adda da ba za a haɗa da ƙwararrun sojin na Najeriya ba?
A to, ai wannan maganganun ya faffaɗe su, miwa ya faɗe su a cikin wani yanayi ne daban ko na fushi, amma har lokaci ma shi kan shugaban ƙasa ya faɗa cewa ga rana kaza za a murkushe wayannan 'yan Boko Haram din, amma Allah bai yi ba. Saboda haka in an kasa dole a wasu dabaru.
Malam Nasir Zahiruddin, a matsayin ka wanda ke sharhi akan al'amuran tsaro a cikin ƙasa, kana ganin ba kasawa ba ce mahukuntan Najeriya za su ga sun yi idan suka je su yi sulhu da 'yan kungiyar Boko Haram?
Gaskiya ne zai iya yiwuwa sojan Najeriya idan ka ɗauki lissafin makamansu da yawansu sun fi ƙarfin 'yan Boko Haram, to amma ba irin yakin da aka koya musu su yi ba ne na ta'addanci ake yi yanzu. Akwai sulhu iri biyu: akwai sulhu da ake yi a waje kowa yana gani, akwai kuma sulhu na ƙarƙashin ƙasa da ake yi, wanda dukkanin irin wannan sulhun ya danganta ga yanayin da aka samu kai a ciki.
Amma a yanzu idan Najeriya ta ce za ta yi sulhu da 'yan kungiyar Boko Haram, sai aka kamar kima shugaban ƙasa ta Najeriya ya yi ƙasa, an kashe maƙudan kuɗaɗe, an halaka dubban mutane da sunan wannan yakin, amma ba a tashin sulhun ba sai yanzu.
Ai, ƙasashen duniya manya-manya irin su Amerika, su Ingila, su Faransa a tarihi sun yi sulhace-sulhace irin wannan domin tsaye da fitina, kuma ba wani abin kunya ba ne don Najeriya ko shugaba Buhari a matsayinsa na tsohon general ya yarda an yi wannan sulhun.
Umar Faruku Musa, mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, an samu sabon tsarin biyan kudin wutar lantarki a Najeriya wanda za a fara amfani da shi ta hanyar zubawa a asusun bankuna maimakon bi ta hannun kamfanonin da ke dillancin wutar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani.
Babban bankin Najeriya CBN ya fitar da sabon tsarin da ya umarci bankuna su bude wa dillalan wutar lantarki asusu na musamman, inda mutane za su rika biyan kudin wutar su. Wannan na daga cikin yarjejeniyar samun lamunin dala miliyan 750 da aka ware wa sashen inganta lantarki ga Najeriya, cikin lamunin dala biliyan 1.5 da bankin duniya zai ba wa ƙasar ta Afirka ta Yamma, mai kimanin mutum miliyan 200. Tuni shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamitin da zai yi bitar farashin wutar lantarkin da aka tsara fara aikinsa a farkon watan gobe. Ministan lantarki Salim Mamman ya ce gwamnatin ta ɗau dukkan matakan tabbatar da ingancin samar da wutar ta hanyar kamfanonin dillancin da ake kira DISCOS.
Saboda na ga mutane cewa akwai wuta isasshe ɗan daidai wanda zamu bawa dai Najeriya a yanzu, ba mu ce gaba ba ta samu wadatacce, to amma masu raba wuta sun yi karɓan wutan.
Wato su waɗannan kamfanonin 'yan kasuwa da suke sayarwa mutane kai tsaye kin?
Eh, su din sun yi karɓan wutan. To yanzu kaga muna kunnu wutan nan kamar ƙarfin wutan nan gujin 10,000, za mu iya kunno ta kamar 10,000. Su masu ɗauka a waya za su iya ɗauka su ma kamar 8,000. To masu karɓa su a duk abin da ake nan karban wutan da suke duk karbin karban wutan baya wuce 3000 zuwa 4000
yanzu ko wajen megawatt kusan 8000 kenan da ba amfani da ta Najeriya
amma biya ka bai da haka ya danganta ai ya danganta ai a ce maka gashi nan zamu iya kunno 13000 amma abinda yanzu ake karba a biya 3000 masu rawa wuta suke karba a cikin 3000 nan masu biya kudin 3000 ba sa iya biya sai su biya kudin 1500
minista wannan laifin masu sayarwa ne ko jama'a masu saya a gidajen su
duka biyu laifin masu kaga dai ba zan ka ce laifin masu laifin kowa na da nashi laifin to amma yawanci laifin ai ga masu sayarwa ne
wani kalubalen wutar lantarki shine biyan kudin wuta ba tare da wutar ba ko ko ba tare da mita ba ko kuma yadda wasu mutane ke bi ta barauniyar hanya suna sace wutar ko ma dai me za a ce jama'a kan dora hukumomi alhakin rashin tsayuwar wutar da gaza karbar kudin wutar ta hanyar da ta dace
bangaren su yan kasuwa da suka zuba hannun jari su ci gaba da invest tun kudin su na wajen sabunta abubuwan da ake amfani da su da gaggyarwa da suka lalace sannan su kuma mutane a bangaren su ya zamana san cewa ita wannan wutar lantarki ba fakirta bane ba
yanzu a tuna ministan wuta Salim Amman ya ce an dade ana roman baka kan batun samar da wuta daga tsaunin Mambila tun ma zamanin gwamnatin soja ta Yakubu Gawan da sima da aka nada shi minista ne ya samar da filin da za a yi aikin Hakikan ya ka fara biyan waɗannan kuɗaɗen ta bankuna. Masana tattalin arziki na nuna wannan ma wata hanya ce da bankuna za su ke samun riba ta hanyar karɓar kuɗaɗen wuta daga hannun jama'a. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton sanin musamman kan yanayin da tattalin arziki ya shiga yayin annobar coronavirus.
Baya ga batun lafiya, yanzu haka wata matsalar da annobar cutar corona ta jawo a Najeriya ita ce ta matsanancin halin rayuwa, yayin da a bangare guda, kayayyakin mara rayuwa musamman ma hatsi ke kara tashin goron zabe kamar yadda jama'a ke kokawa.
Sunana Abdulaziz Jauro. To a hakika ni ban taba ma shiga matsala a rayuwa irin ta yanzu ba. Duk wani bangare na rayuwa a cakuɗe yake gaba ɗaya komai a matsayi yake. Yanzu ka duba bangaren abinci da mutum zai sa a bakin salatima. Tsada iyalin Canada har ma kaman so biyar haka nan modun shinkafa a da muna saya akan naira 300 da wani abu da zuwa 400 ne tsadan yanzu 800 ake sayar da modun shinkafa ka duba tafiya ka shiga mota daga jiha zuwa jiha misali Taraba zuwa Adamawa da ana biya naira 800 yawanci ko 1000 yanzu kuma sai ka biya kudi naira 2000 har da wani abu ka duba duk wani bangare na rayuwa abun gaba daya matsayi tallafin da ake yi in dai bangaren gwamnati ne ana ba wanda aka sani mai uwa a gindin muru shike samu
kawa yanzu dubban milionaire ne ma dai gwamnatin tarayya da kuma jihohi ke ma ikirarin cewa sun kashe wajen tallafa masu karamin karfi da zimmar rage radin wahalar rayuwa da ake fama da shi sakamakon wannan annoba ta cutar corona mai lagabin COVID-19 to wai ko anya talaka ana samun wannan tallafi kuwa
dole ne taguni saboda yadda halin da ake ciki a yanzu ga COVID-19 ga COVID nyuwa duka ya hadu saboda kaman yadda na bar gida yanzu haka yara suke bukatan cin abinci rana babu na dare ana maganan ma babu
amma hukumomi suna bacewa suna kai tallafi an kai tallafi da mai rage wani radadi ko bai she koyin ko kuma abu ne yayyawa
a radio kan mun ji an kai tallafi gaskiya amma bai iso hannun mu ba mu talakawa sai dai mu gana wucewa da manyan mototi a ce mana ai wannan tallafi ne to mu jira ba za mu ji kon kwasa kofa ma ba za mu ji ba sai dai a radio mu tace ana cewa an raba wa wancan minister kudi ko minister tallafi ce ko wace ce tana ta magana ta ba da kuɗi ta ciyar da ƴan makaranta kuma makaranta a rufe kuma sai ta ce ta ciyar da ƴan makaranta shine abu yake cimin rai kullum
to ku ya rayuwa take yanzu
ba za mu dai ce wani abu ba sai dai mu gode wa ubangiji tunda ya halicce mu ba za mu ce ya manta da mu ba duk dai wannan jarabawa ce ya daura mana da ya hada mu da irin wannan shugabancin gaskiya
annoba dai ta ma don kofar da harkokin kasuwanci da dama inda ko wasu ƴan kasuwa ma suka zama abin tausayi a cewar shugaban kungiyar ƴan kasuwa na John Area 19 Alhaji Ibrahim Muhammad ATC
wannan labarin da daga gaban tana ba da abuwa da dama da ke zuwa da kuma kuma ba ta da amma da har yanzu a cikin yanci mu ƴan kasuwa shi ne da kan tara an ba mu ne cikin kwakwaro mu kare ne da cikin zaman gida da cikin baya da gaskiya nan zai muna kan kira ya kira yana kuma gida ma
wata gida ba ku
aika mata bukata bane ta gwamnatin wata ba ku kunkusa ba
to kunkusa wannan muka yi shi ne muna ta kira ga yayya kan dukkan ba ko chairman namu na kasa din kuma da chairman namu da chapter ba irin kira da siwa a duba a ga yadda ya kasa su ciki amma har yanzu ba wannan kuma har yanzu kasuwanni ba su a duba cikin da ina buja har yanzu kasuwanni ba su da su ba sai dai a ce rana kaza da za a buje rana kaza da za a kuma wasu sauran kuma da ya buje amma ba a buje ga ainihin traders
to sai dai kuma yayin da matalaka ke kokawa tuni wasu wakilai da kuma kungiyoyin sa kai suka soma neman hanyar tallafawa domin a rage irin radadin da ake ji a yanzu. Honorable Bashir Muhammad Bafe dan majalisar dokin jihar Taraba ne yace shi fa a mazabarsa ta Guroje ai kotu ne ya bada nashi tallafin.
Yanzu musamman zamanin corona nan mutane al'umma sun shiga cikin radadin talauci na ina na ha wanda ba a saba ganin irin shi ba. Wani da wanda kasan yafi karfin abinda zai ci har yana ciyarwa yanzu shi karan kanshi ma ya zama abinda zai shi wahala ne. To cikin ikon Allah mun yi tanadi muna shirye-shirye don mu ga yanda za mu yi mu fitar da mutane daga irin wannan tangi. To a mazabana muna da ƙauyuka da yawa, muna da wurare da yawa wanda komai ka ba mutane zai taimaka musu komai ganganta. To alhamdulillah mun samu mun sayi babura wato machine guda 60 mun karaba wa al'umma. Wasu su samu su yi shefe ne da shi su yi a caba wato su dauki mutum daga wani wuri zuwa wani wuri. Wasu su samu abinda za su je gona da shi, wasu su samu abinda za su je kiwon dabbobin su da shi a dazuzuka zai taimaka matuƙa gaya. Wasu su samu abinda zai taimake su su je wuraren aikin su na kasuwa. To bayan wannan mun sayi a injuna markade mun raba wa mata musamman galibi waɗanda suka samu waɗannan injuna mata ne a cikin gidaje su tallafawa mazajen su su tallafawa ƴaƴan su da dai sauran al'umma da yake kewaye da su. So mun sayi injunan din guda 54, mun sayi kekunan dinki guda 54 dukka mun ba mu al'umma wannan duk ya dan tallafa musu ya dan rage musu radadin talaushi da wahala. Mutum dai akalla kusa mutum 180 suka samu wannan tallafi.
Game da wannan batu gwamnatocin jihohi kamar ce suna sane da halin da ake ciki kuma suna dauka matakin da ya kamata. Honorable Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnatin jihar Taraba ta fuskacin harkokin siyasa ya ko bayyana irin matakan da suka dauka a jihar.
Akwai wani mataki da gwamnatin jiha ta dauka ganin kan cewa an rage dan radadin da ake fama da shi?
To gwamnatin jiha dai wallahi kusan kowa na yabawa domin gwamna ya sa hankalinsa akan wannan COVID-19 dinnan sosai. Domin idan ka duba kai ko da jiya ma kusan da mangariba yana fama zai je specialist ya duba wasu mashinan da aka yi ordering domin wannan COVID-19 din. Ya sa dai hankali sosai aka yi kuma tunda mutane suna bin doka na ga an samu sauki a Taraba sosai.
Ya zuwa yanzu tuni wannan annoba ta sa wasu sauyin tunanin waɗanda ya kamata a zaba ba wai zaben tumin dare ba.
Allah shiga tabarkanmu da haraka.
Barka dai.
Ya suna?
Sunana Ali Muhammad. Mutum bai fitar bai taba zabe ba, ba a san shi ba da ya je wani wuri ya dan samu dan canji kawai sai zo ya tabbalai mu da poster ya ce mu zabe shi.
Kuna gani akwai darasin da ya kamata shi talaka dauka mi?
Abin da ya kamata talaka su yi watsi da su. Kada ma ku sake kuskuren cewa zai zo muku da ce ku zabe ni ku sake zaben shi. Idan har kuka zabi mutum bai muku ba, yanzu ya sake dawowa yace mu zabe shi ba za mu zabe shi ba, shine darasi da zamu dauka. Mun zabe ka domin ka wakilce mu ka tallafa mana, amma babu daukan yaran talaka aiki, babu tallafa ba yaran talaka, babu komai. Ba za mu zabe su ba saboda basu ba mu tallafin COVID-19 ba ko basu yi aikin da muka tura su su yi ba. Yau dan jalisa ko na wakile ko na tarayya ko na jihohi yana samun daman daukan aiki. Babban wanda zai fara bugawa shine abokinsa daga wake wata jaha.
Kawo yanzu rayuka da dama ne ma suka salwanta a Najeriya sakamakon wannan cuta ta corona, yayin da kuma fatan talka shine Allah ka kashe wannan annoba. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz da rahoton sa na musamman.
yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka.
Walle walle, wana ta dauke kama kariya.
Kariya.
Ogana gobe ba mu ne ba.
Walle walle, wana ta dauke kama
tabewa kai ne mai kyauta Allah ka ba ni walainawa ya da amci Allah da dawo manzo babba haka haka
balle balle mana ta dauki kama kariya dan yau ne magana gobe ba mu ne ba ina roƙon ka ya rabbi dan yi sarman zanka dan abdalla sagun abi na mai kishinka kai zan roka kaunar manzo ila husa bazan tafi ba
walle walle wana ta dauki kama kariya
kama kariya
magana gobe ba mu ne ba
na da bayani ya al'umma ko dan saurara wajen da nake idan ka ji na kana ka dora dukan jagora idan yana da niyyar kwara da gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle wana ta dauki kama kariya
kama kariya
magana gobe ba mu ne ba idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shine ba
walle walle mana ka dauki kama kariya
kariya
yau ne magana gobe ba mu ne ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa ba kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba walakiri baza yake lazalenci wa
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
yau ne magana gobe ba mu ne ba mutum mama gunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu baza ya tamsa al'umma ba kurin sa kawai shi ya tara arziki dan zamba baki shi ba
walle walle wana ta dauki kama kariya
kama kariya
magana gobe ba mu ne ba
abin haushi ma batun so ba kama kariya kama kariya suke wa al'umma dan hauka da jagoranci suke ta ci da addinin ka ban shan duka
haka haka
walle walle mana ka dauki ka ba kariya kariya mu ne magana gobe ba mu ne ba shugaba ma mugunci wannan ba za ya sarran hama ba
shugaba mara kirki ba za ya samu alkhairi ba
shugaba mai hila ko fajiri ba zai daraja ba
shugaba mai kariya mai bin sama ba zai kima ba
Walle walle mana ka dauki ka ba kariya
kariya
mu ne magana gobe ba mu ne ba daga mai yin kariya da sharri dan ya cuci mutane nan so ko ne ko in kira shi ban kaura ne kace mu gune bakin azalimi sauna ne sama amince azalimi ha jagora ba
Yanzu sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da launin fata ke ƙara ta'azzara a Amurka, a daren jiya Laraba, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya shaidawa 'yan kasar cewar ba ku da tsaro ƙarƙashin jagorancin Joe Biden. Ya caccaki ɗan takarar jam'iyyar Democrat mai ra'ayi irin na masu buƙatar a rage kuɗaɗen 'yan sanda a karon farko bayan watanni biyar da rufewa. Wata kotu a ƙasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar abuwa ba a nan gaba ga wani bature mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsi wanda ya hallaka wasu masallata 51 a masallatai biyu a shekarar da ta gabata. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka a jiya Laraba ta sanar da cewar za ta gudanar da bincike akan harbin wani bakin fata da aka yi a garin Kenosha a jihar Wisconsin.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da Asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harinde wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Madina Dahiru mai shanu nake cewa a kwana lafiya.